فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka ya uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Alhamis, yau muna 11 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1445. Wanda kuma yake daidai da 21 ga watan uku miladiya ta 2024. A wannan majalisi da muke karatu da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun, inda muka kwana akan aya ta 13. Za mu ci gaba insha Allah. Gabanin nan akwai tambaya biyu. Wannan yana cewa, bayan dai zuwa irin ta addinin Musulunci, malam ina neman ƙarin bayani game da addu'a da aka yi ga sojojin da suka mutu waɗanda ba musulmi ba, cewa Allah ya dubi bayan iyalinsu don na shiga ruɗani. To ban ga menene abin ruɗuwa, me ya ruɗa kama? Kada Allah ya dubi iyalinsu kai ya taimaka wa iyalinsu, ko me? Ko laifi ne Allah ya taimaki iyalinsu wanda ba musulmi ba, ba a masa addu'ar Allah ya taimaka masa? Ana masa addu'ar Allah ya taimake shi yana cikin wahala, Allah ya cire masa wahalar, in yana yunwa kana da abin da za ka ba shi ka taimaka masa da shi, ka yi masa ihsani in kana da abin da za ka kyautata masa, ai ba haramun ba ne. Kuma in ka ce Allah ya dubi bayansu, ka san da wani irin duba ma Allah zai yi, ka sani ko duk ma su musulunta ba. So ban san me zai ruɗa ka ba. Sai wanda yake cewa, shin mutum zai iya canza halittar da Allah ya yi kamar namiji da mai da shi mace, ko mace mai da ita namiji? To ban sani ba, kana tambaya ne ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta namiji mai da kansa mace, ko mace ta mai da kanta namiji? Hukunci kake tambaya, wannan ina ga abu ne sananne, ko da kamancece ne a Musulunci ya hana namiji ya shiga irin ta mata, ko mata su shiga irin namiji, bare kuma wani ya canza halittar da Allah ya masa, a je a masa sajiri, a canza masa wasu ƙwayoyin halittarsa yadda zai riƙa al'ada, kuma mama ta iya fito masa? Wannan canza halittar Allah ne da shaidan ya yi alkawarin sai ya sa wasu su riga yi, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, sai na sa su riga canza halittar Allah. Da ana nan ana yin shi a duniya, tambadaddu asararru suna yi, kaga saurayi ya koma an mayar da shi mace yana ta rangwada lalace a banza, shi ba namiji ba, shi ba mace ba, ya gama lalacewa a duniya kuma ya je haɗe da azabar Allah, in bai tuba ba. To ana yi suna yi, ya halatta kuma wannan abin da ina ga kowane musulmi ya san cewa haramun ne. Bismillah ma'ana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
ولقد خلقنا الإنسان
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين كما حقيقة من هالجمتم لقتاتشن تقوم ثم جعلناه نطفة سنن muka sanya shi ya zanto dugon maniyi fi qararin baki a wani wuri amintacce thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan sanan muka halicci sanan muka mayar da wannan dugon maniyi ya zama gudan jini fa khalaqna al-'alaqata mudghatan sanan muka mayar da wannan gudan jini ya zama gudar tsoka fa khalaqna al-mudghata idaban sannan muka mayar da wannan gudan tsokar ta zama kasusuwa fa kasawna al-idaba lahma sannan muka lillibe wadannan kasusuwa da tsokan nama thumma ansha'nahu khalqan akhar sannan muka tashi shi ya zama wani mutum na daban wani halitta ta daban فتبارك الله تو البركتين الله سن يويتا احسن الخالقين ما في وننتر ما سكر الى وما سهلتا وانا اي رفارة تفسير التعجية وانا اي برابي اي فرقو الله سبحانه وتعالى يما كان اكن هلتا دان ادم نفرقو شيني النبي ادم عليه السلام wanda Allah halice shi daga ƙasa ya halice shi daga ƙasa ta boko yubu ta taccen yubu da Allah subhanahu wataala ya dauko daga kowane bangare na ƙasa kamar yadda hadisin karshe da kuma karanta ya bayyana haka kowane irin launi na ƙasa bari da baki bari da ja da baki da kuma wanda take mai tsandauri da wanda take mai laushi da wanda take mai kyau da mara kyau saboda ƴaƴan annabi Adam su fito da irin wannan launuka daban-daban to wannan shine dan Adam da farko da Allah ya halitta banda shi annabi Isa alayhi salam shi an halice shi kawai da kalmar kun fayakun thumma qala lahu kun fayakun inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun shi ma haka annabi Isa alayhi salam ba da dugon mani ya kalice shi ba kamar sauran halittu to bayan su duka wata halitta da Allah subhanahu wataala ta kasance daga wannan tsarin na biyu sun baje Allahu nutfata sannan muka sanya shi ya zama dugon mani fi qararin makin a wani guri wanda yake amintacce wato wani guri wanda yake tsararre amintacce killatacce shine mahaifar ya mace mahaifar mace wanda anan ne gurin zaman jariri ubangiji subhanahu wataala ya sifanta wannan gurin da jariri yake zama ciki ya tun yana dugon mani har ya kai zama cikakken halitta Allah ya sifanta gurin da cewa tsararre ne killatacce ne yana samun kariya ta ko ina Allah subhanahu wataala ya tashi halittar mahaifa sai ya yi ta a ƙasan wato cikin ɗaya mace sannan kuma ya yi ta da makare masu ƙarfi sannan kuma aka sanya maɗaurai waɗanda suke ɗaure da wannan mahaifa suke haɗa ta da maranta domin su hana wannan mahaifa reto sannan kuma su hana mata karkacewa ko faɗuwa ta yadda abinda zai shiga ciki zai zauna daidai saboda waɗannan maɗaurai sun riƙe mahaifar ba za ta riƙa reto ba ba za ta karkace ba ba kuma za ta faɗi ba sannan wannan maɗauran lokacin da ciki yake girma su ma suna ƙara tsawo ciki yana girma suna ƙara tsawo suna taɓewa sannan lokacin da ta haihu kuma za su dawo suna ƙanƙancewa kuma har su dawo kuma yadda take kamar da sannan kuma Ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan mahaifar a cikin wani kurmi tsakankanin ƙasusuwan kwankwaso kuma wani wurin ya zanto da ruwa wanda wannan shi yake kare abinda yake cikin mahaifar daga wani duka ko faduwa ko wata bangaza da za a yi wa uwar saboda haka duk yadda bangazar ta zo to sai ya samu kariya da wannan ruwan da yake yawo a ciki ba zai taɓa jaririn ba ba zai taɓa abin da yake cikin mahaifan ba shi kuma yana ta iwansa yana ta yawansa a ciki da ƴancinsa ba tare da ya samu takurwa ba sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sanya wurin ya zanto yana da temperature wato yanayin zafi daidai da yadda ake bukata ba zai yi wa yaron yawa ba kuma zai masa kaɗan ba to duk wannan zai baka fassarar ma'anar da Allah yake cewa maki cewa tsararren wuri saboda duk wasu matakan tsaro Allah ya ba wa wurin saboda haka yaro zai gama watanninsa a ciki har lokacin haihuwarsa ya yi yana samun kariya Al-Qur'ani ya sifanta mahaifa da waɗannan siffofin tun lokacin da ba wani ilimin science ba wani ilimin tashri ana ta wani babu shi da za a ce an yi hida an gaggano abubuwa da amma ga shi Al-Qur'ani yana gaya maka ga yadda mahaifa take wanda zai nuna maka abinda Al-Qur'ani ya yi bayaninsa sama da shekara 2400 daga baya kuma wasu ka zo suka gano kuma suke ta tutiya da wannan Al-Qur'ani tuni shi ya riga ya faɗi wannan description ɗin ya ce mahaifa wani guri take kawwamamme tsararre killatacce ba tare da ɗan adam ya yi bincike ya gano haka ba amma Al-Qur'ani ya bada wannan labarin to haka wannan yana daga cikin al-ijazul ilmi da har kullum ƙara bayyana yake wasu abubuwan bincike na science ko na sararin samaniya ko na ƙarƙashin ƙasa ko na duwatsu zai yi nisa a kan wata nazariya ana ganin abu kaza kaza ne sai kuma an yi nisa ana yadda da wannan sai kuma a gano ashe ma duk ba daidai ba ne kamar shi Al-Qur'ani yana nan duk ƙarshe duk inda aka je aka dawo sai a samu cewa nazariya abinda Al-Qur'ani ya faɗa shi ne gaskiya da ko da ana tafiya sabanin wannan daga ƙarshe ana iya zuwa a gano cewa ashe wannan tunanin da ake ba haka ba ne shi kuma Al-Qur'ani tun ya bayyana wannan shi yasa Allah ce alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ashe ba mu halicce ku ba daga ruwa wulaƙantacce sannan muka sanya shi fi qararin a wani mazauni makin wanda yake amintacce sannan Allah ce sun ba khalaqna nutfata alaqatan khalaqna bi ma'ana sayyarna sannan muka mayar da wannan nutfa din wannan dugon jin dugon baniyin sai koma gudan jini sai koma gudan jini wanda zai zama alike da ita mahaifar fa khalaqna al'alaqata mudghatan sannan wannan gudan jinin kuma muka mayar da shi ya zama gudan tsoka al-mudgha tace gudan tsokar da zaka iya hatsawa kai roma da ita tace mudgha wata tsoka ce amma bata fi loma ɗaya ba to haka zai koma bayan da yana jini sai kuma ya koma ya zama tsoka tsokar da bata fi ai loma da ita ba amma kuma zai zama ba shi da wani zane ba shi da wasu alamomi da suke bayyana taswirar dan adam a ciki kawai tsokar ce ita kadai sannan fa khalaqna al-mudghata fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idaban sannan muka mayar da wannan mudgha wato wannan tsoka ta koma kasusuwa wannan shine abin da muka karanta a farkon suratul hajj يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة التي إن كنا شكر تاشم كباية متوى تقولتنا ممكة هل تشيكو لك قسا ومن من يشيني أسلم هل التركا كمكو النبي آدم سننكما من نطفة سورة متى نبكة هل تشيكو لك لقم بنيه ثم من علاقة سنة كما لك وابن قدان جني ثم من مضغة سنة لك صوكة مخلقة وغير مخلقة لو أنت تكي تكا لو أنت قوباتا تكا لو أنت تكا أكيد فتر ده لتر شيء أبن ده يكي تكي كوكما ودى بذات تكا بقى إبالنجا النبي صلى الله عليه وسلم كمين يزو تكين سيحيني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك أدوى قرشا حديث أنا تترى هل تتنقم نينكو أتشك ما هي في يسا وأنا 40 سنة يزمى قدنجني سنة يزمى gudar tsoka misal zalika kutambucin haka wani hadisi kamar da muka gani kuma mun taɓa yin bayanin sa a wancan lokacin da muka yi tafsirin suratul hajj cewa zahirin sa kamar da yawa daga cikin shurahu masu sharhin hadisi suka tafi akan shi ne zahirin sa yana nuna cewa ana kai ga halittar yaro wato jariri ya zama ya cika halittar sa kwana 120 cikin kwana 100 kwana 120 wata uku shi da abinda zahirin hadisin ya aka fahimta amma akwai hadisin a cikin sai wasu hadisin Hudhaifa ibnu Asid al-Ghifari a cikin sai Muslim wanda shi ne zai yake fassara hadisin Abdullah ibn Mas'ud yana cewa idza marra bin nutfati thintani wa 40 layla بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وإذابها النبي يقول إذن لغم مني يكيقانا 40 دبيو أشكي مهيفة سي الله يكون وسا ملائكة ملائكة ننزي سورة ونن لغم مني bayan ya bi waɗancan marhaloli da aka ambata yana yiwa mani ya zama jini ya zama tsoka ya zama kashi a rufe kashin da nama to a lokacin za a suranta shi a fitar masa da jinsa da ganinsa da fatarsa da tsokar jikinsa da kashinsa sannan ya ce ya rab a zakarun an unsa namiji ake buƙatarsa ko kuma mace fayaqdi rabbuka ma sha'a ubangijin kai hukunta abin da ya ga dama ce namiji ko ya ce mace wa yaktubu al malaku sanna malaikan ya rubuta thumma yaqulu sanna malaika ya ce ya rab ajalu to kwana nawa zai yi ko shekara nawa zai yi a duniya fa yaqulu rabbuka ma sha'a nan ma Allah ya ga masa abinda ya ga dama wa yaktubul malak malaikan ya rubuta thumma yaqulu sannan sai malaikan ya ce ya rab rizquhu arzikin sa fa abincin sa da me zai ci har ya koma ga Allah me zai mallaka har zuwa mutuwarsa fa yaqdiru rabbuka ma sha'a nan ma ubangijinka ya hukunta abinda ya ga dama ويكتب الملك ملائكة يربوتا ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده سنة ملائكة نين يفتدن تكدنن دوان نبيا ننسكي ناكني روحي إنك ندك أهنم ونم ملائكة فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص وذلك آل عما أكد ونم مريد أكباش قوة ذلكيبا طولك قوة ينف روحي إنسا a gurin malaika a gurin Allah subhanahu wataala annan wadannan malaika dukkan abin da zai gudanar ko zai aiwatar ko zai samu ko zai yi ko shekarun da zai yi a duniya to abin da zamu kula a wannan hadisi cewa yayin kwana 42 dare 42 shine kwana 42 kwana 42 shine sati 6 sati 6 maimakon wata 4 kuma daga baya wadanda suke bayan ilmin tashrih bayan an samu ilimin anatomy an gane cewa yaro baya wuce ana fara halittar sa daga sati 6 daga kwana 42 rattini wannan hadisin ya bayyana haka to da yawa daga cikin malamai su suka fi daukan zahirin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud maimakon wannan hadisi amma wannan hadisin na Hudhaifa ibn Asid shine yake fassara wancan mislu zalika baya nufin cewa yana nufin halittar tasa baya nufin kwanakin ba yana nufin halittar sa a cikin waɗannan kwanaki 40 din duk zai zama zai biyo waɗannan matakan ne duka zai biyo matakan nutfa alaqa mudgha da a cikin waɗannan kwanaki 40 ba wai kwanan 40 zai yana bane ba kwanan 40 yana alaqa ya kwanan 40 yana mudgha ba haka bane a cikin kwana 40 din waɗannan matakan guda hudu za su kasance wannan shine zahirin hadisin Abdullahi Hudhaifa ibn al-Yaman afwan ibn Asir al-Ghifari kuma shine zahirin hadisin Jabir dan Abdullahi wanda yana cikin Musnad Imam Ahmad shi ba abin da ya kawo kenan to waɗannan su za su fassara maka hadisin Ibn Mas'ud saboda wannan mislu zalika ba yana nufin kwanakin bane yana nufin halittar ne an gani ba bai su zari kai na nufin 40 har sau uku ba yana nufin ita halittar kwatankwacin waccan kwatankwacin wannan a cikin duk kwana 40 ne abin zai kasance da yawa daga cikin mushurra sun tafi a kan zahirin hadisi shi yasa a wajen maganar bari a wajen maganar macen da za ta yi bari suke cewa idan ya kai wannan adadin ya kai wata uku to ya kai lokacin da aka saurar tashi to lokacin za ta dauki kanta mai jinin biki in ta yi bari za ta dauki kanta mai jinin biki saboda ya kai matakin mutum saboda fassarar da suka yi ma shi hadisin Abdullahi ibn Mas'ud in kuma mace ce mijinta ya rasu tana da ciki bai kai wannan watannin ba sai ta bari ba ta fita daga ta kama kuma ba haihuwa ba ce duk an gina shi ne akan wancan lissafi amma muka fahimci cewa wancan lissafi a bisa doron hadisin abin nan Hudhaifa kwana 40 ne da biyu shi ne sati 6 to abin mamaki Ibn Zamlakani wani malami ne tun a zamanin Shekhu Lissabi Ibn Taymiya a zamani na 8 a cikin littafinsa Al-Burhanul Kashif li I'jaz Al-Qur'an shi da ya tashi sai ya dau hadisin Hudhaifa ibn Asid sai ya ce kwana abin nan 42 din shine dai ya ce kuma wannan shine ya fi tafiya da zahirin Al-Qur'an duk da a lokacinsa waɗannan abubuwan duk ba su bayyana ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan akawo Ibn Hajar ya kawo maganar sa cikin Fathul Bari amma kuma sai ya wance kalar da ita cewa ba daidai fada ba ko daga baya sai ta bayyana din shi ne daidai yana da cikin littafin sa mai suna Al-Burhan Al-Kashif li Ijaz Al-Qur'an shafi 275 التي فخلقنا العلقة مضغة سنمك ميرد قدنجني يزم تسوكا يزم تسوكا واندا تسوكا نمكما أكفتر دا دكا ستسوير الأغلى وجهي أكفتر دا أواتو كانسا حنا ينسا قفاق وانسا sannan faka sauna binan faka sauna idama lahma ko khalaqna alqata mudghatan wa khalaqna almudghata idaman muka halici wato muka mayar da wannan mudgha ta koma kasusuwa inda kuma aka fitar da skeleton sa kwarangwar din sa aka fitar da hannayen sa da kansa da komai anan idan muka kula zamu ga al-izam an kawo shi da jami'i an kawo shi da jami'i kasusuwa ba ce kashi ba sauran duk ana fada tsoka jini amma na sai aka ce kasusuwa saboda kasusuwa mutum mabambanta ne kashin sa na dan yatsa ba daidai yake da kashin sa na korin sa ba ba daidai yake da kuma kashin sa na hakarkarin sa ba saboda ka kasusuwa daban-daban ne saboda ka sai aka bambanta wajen fadar lafazin sai sai zo da jami'i saboda annabi maka cewa kasusuwa ba iri ne bane ba tsoka duk tsoka ce amma shi kasusuwa akwai babban kashi akwai kuma karanan kasusuwa shi yasa aka ce aka mayar da shi kasusuwa kuma kowane kashi aka sashi a gurbin sa kowane kashi aka sashi a gurbin sa wato ya zama gabobi ne kowace gaba kuma ta dace da inda aka sata ba wata gabar da bata daidai da gurin ta ba inda za a cire ta a sa wanda ba irin ta ba kuma ba za ta yi ba zai abin ba zai yi ba zai yi ba a cire inda kafa take a mai a kawo hannu gurin a cire hannu a mai da inda kafa take kada ka zai yi ba zai yi ba ko kashin abin nan sangalin hannun ka game da shi kirji ba zai yi ba to saboda ka kowane gaba kuma Allah subhanahu wataala ya sanya mata wazifar aikin da ya dace ne ita shi ne za ta yi in ka ɗauki wani aikin da ba za ta ba za ta iya yi ba abinda hannunka zai maka kafa ka wace maka ba abinda kafa za ta yi maka hannunka ba zai maka ba kowanne da aikinsa kuma aikin shi ya dace da shi ya dace da shi ya dace duk da gashi a kafa tana da nauyin karfi da za ta ɗauki nauyinka da waye da waye amma ba za ta ɗauki abinda hannu kuma zai ɗaga ba mai nauyi to suna cewa kamar na karanta cewa dan adam duk dan adam tsawonsa dani abin an san dani ko ya dani yake za ka nuna min dani ya yake a ba ku wanne yasa da wanne a da wane da wane kawa shi wane da ne shibir shi ne wannan karamin dan yatsa da wannan wannan shi ne dani da karamin dan yatsa da babba wannan shi ne dani ba wannan ba ba wannan ba yawanci muna sa wannan ne ko dai ya fi tsawo amma shibir a wajen laraba da wannan shi ne shibir to sun ce duk dan adam inda zai auna kansa da shibir dinsa da ɗaninsa shi zai ga takwas ne tsawonsa da ɗaninsa ba na abokinka ba na abokinka zai zama zankalele ne ko ɗan gane in ka auna da ɗaninka za ka zama takwas in ka ɗaga hannu za ka kai goma da ɗaninka in ka miƙe hannunka haka da ɗaninka na ko to za ka tsawonka da tsayinka aka buɗe to daga haka ubangiji subhanahu wataala ya jera gabobin dan adam in kaje gida ka dan gogoda ka gani amma ba wani zai auna ka ba in wani auna ka yana iya wucewa ko ya kasa kai da danka ka samu gelle sai ka auna danan naka sai ka kuma auna tsawon ka sai ka auna fadin ka sannan Allah ce sun ba in sha Allahu khalqan akhar sannan muka tashe shi ko muka samar da shi wani halitta kuma daban wato muka busa masa rai sai ya dawo ya zama halitta mai rai ya zama basharar sawiya daidaitan mutum ya zama mutum wanda yake madaidaici mai kyakkyawar kira zamakshari yake cewa ka duba daga lokacin da Allah ce sun ma insha Allah khalqan akhar duba da farkon yadda ya faro shi ya faro nutfa daga nutfa yana wani ma'un mahin wulakantaccen ruwa da kuma yadda yanzu ya zama mutum cikakke mai fasali mai daraja duba tazarar da take tsakaninsu tazarar da farkon yadda ya fara da kuma yadda ya take tazara ce ba ƙanƙanuwa ba dan adam duk bai san san da ya bi waɗannan marayun ba matakan ba duk bai sani ba shi da ya tsinci kansa a rayuwa ya yi hankali ya yi wayo kuma sai ya shiga yi wa Allah tsagiranci bai san matakan da ya biyo ba kafin Allah ya kawo shi wannan matsayi ba bai san da jama'a ba ne wani daskararren abu ne Allah ya mai da shi wani abu mai rai ya mai da shi wani abu mai magana da baya magana ya mai da shi mai ji da baya ji ya mai da shi mai gani da baya gani waja'alnahu sami'an basira Allah ya halicce shi min nutfatin amshajin nabtali waja'alnahu sami'an basira baya ji ya sa masa ji baya gani ya sa masa gani baya fahimta ya sa masa fahimta baya tunani ya sa masa tunani wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a bai san komai ba wa ja'ala lakum as-samaa'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun daga Allah ya sa muku ji da gani da fahimta dan ku gode wa Allah tawama ko dan adam ya tuna yadda ba asalin sa yake sai ya dawo da wa Allah rashin kunya ace wa daraba lana mathalan wa nasi khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli shay'in khaliqun alim wai Allah yake buga misali amma ya manta halittarsa Allah zai yi kaza man yuhyi al-idama wa hiya ramim ya za a yi waye zai iya tayar da waɗannan ƙasasu a bayan sun tattake sun zama ƙasa kuma a zo a ce wai daga baya za su dawo su koma mutum Allah ce ya manta halittarsa ya manta yare ya zama na mutum shi da ma'in mahin ne wula ne ruwa ne ya kaskantacce amma Allah ya mai da shi mutum ɗin to shi ne Allah ya bashi ansa ya ce wanda ya yi ka da a farko da babu kai shi ne zai kuma yin ka bayan ka tafi qul yuhyi alladhi ansha'a awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim wanda ya halitta babu shakka yana da cikakken ilimi wanda yake da cikakken ilimi kuma ba wa magana ka ce wai ga wani abu ya shige masa duhu kai za ka kare shi da shi shi yasa Allah karshe ya ce fa tabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita ahsanul khaliqina wanda yake mafi gwanintar masu halitta mafi gwanintar masu halitta duk wanda zai yi wata kira wata sassaƙa wani tasawira wani menene to ba zai kaita Allah ba zai iya raina da Allah ba ubangiji subhanahu wataala shine wanda yake kaddara komai inda ya dace yake sa yadda ya dace yake dora shi inda ya dace anan al-khaliqina asifanta masin abu su kirkiro abu ko su kera abu an sifanta abinda suke da al-khalq kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ji wa istakhluqu min at-tayr min at-tin ka hayat at-tayr fa tafuku fi fa takunu tayran bi idhnillah kaga takhluqu ala shingina masa halitta amma samarwa daga babu sai Allah ba wanda zai samar da abin da babu shi duk wani mai kere-kere mai sassake-sassake mai hada-hade wasu abubuwa ne wanda daman Allah ya yi su zai dauka ya har hada sannan ya yi nashi amma ba ya kawo abin da babu shi ba shi ya kirkiro shi daga babu babu kuma sai Allah to kaga shi al-khaliqu da gasken gaske shine Allah khaliqu kulli shay mahalicci komai la ilaha illa huwa fa'budu shi kadai ne abin bauta da aka bauta masa don haka ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ya takaita da zama mahalicci mai samarwa daga babu النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر في صحيح مسلم حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه cikin sallarsa idan yayin sujjada yakan ce Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin haka manzo sallallahu alaihi wasallam ke fada a sujjada wanda yake sallar dare ce Allahumma laka sajadtu ya Allah gare ka ne sujjada wa bika amantu da kai ne imani wa laka aslamtu gare ka ne mai kauya sajada wajhi fuskata ta yi sujjada lillazi khalaqahu ga wanda ya halicce ta wa sawwarahu ya suranta ta wa shaqqa sam'ahu wa basarahu ya tsaga mata jinta da ganinta tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah sun yawaita wanda shi ne mafi gwanintar masu girgira sannan sai Allah ce thumma innakum ba'da dhalika
thumma innakum ba'da dhalika lamaytun thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun
Allah ce thumma innakum ba'da dhalika lamaytun sannan kuma lalle tabbas ku za ku mutu bayan haka thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan kuma lalle ranar alkiyama za ta tashi wato Allah subhanahu wata'ala ke tuna wa dan adam bayan ya gaya masa halittarsa halittarsa daga babu ya sabar da shi to ya sani zai mutu kuma tafiya za ta yi tafiya amma zai kuma komawa zuwa ga inda ya fito za ku mutu kullu nafsin za'iqatul maut duk wani rai mai mutuwa ne wato za ku koma ƙasa kamar yadda asalin ku ƙasa ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dace minha khalaqnakum daga ita ƙasar muka halicce ku wa fiha nu'idukum can za mu mayar da ku wa minha nukhrijukum daga nan kuma za mu fito da ku a wurin karan sa saboda haka asalin ka kasar ce kuma karshe kasar zaka koma saboda haka duk ka gama abin da duk zaka yi a rayuwarka karshe ne zaka koma can dan Allah subhanahu wataala tana wa dan adam kare wannan rayuwar ta sa ya shagalta ya manta da cewa ga daga inda yake kuma ga daga inda zai koma ubangiji subhanahu wataala yace summa innakum ba'da zalika lamaytu zalika aka kawo ismul ishara lil ba'id zalika kalma zalika tana nuna abinda yake nesa a nuna maka shi a larabci ana nuna abinda yake nesa da zalika abinda yake kusa da haza aka ce ba'da zalika wato wannan matsayin da ka samu babba ka zama wani abu ka zama cikakken mutum a cikin mutanen ma wata kila ka zama babban kuma mai sarauta babban mai mulki babban attajiri babban malami duk irin yadda kai nisa la bayyitu na zaku da ku saboda kazalika ishara ce zuwa ga wannan kamala da kuke ji kun samu da kauce wancan matsayi na nutfa alaka mudga har kai wannan matsayi na khalqan akhar shine zalika din to ka sani da bayyitu na zaka da kuma ka mutu ma'ana zaka dawo kuma asalin ka thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan kuma ranar alqiyama za a tashi ku sannan kuma dadde ranar alqiyama za a tashi ku za a yi muku sakayya wato ubangiji subhanahu wataala yake gaya yana nuna mana cewa wannan halitta da Allah ya yi cikin wannan tsarin cikin wannan mu'jizar cikin wannan cikakkiyar kudurar ba a banza yake yin ta ba bai yi ta a banza ba da za ta tafi a banza kamar wasan yara da yaro zai zauna a kan ƙasa ko yashi ya gina gida kuma a jima ya sa kafa rurrusa a masa ya tashi ta ke sa me ya sa ya gina me ya sa ya rushe ba a sa to Allah ba haka yake ba a fa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'u kuna tsammanin haka kawai wasa ne sa muka yi haka kawai Allah ya yi kuma ba za ku koma ba shikenan in ka zo duniya duniyan nan gurin jarraba ce alaqal mauta wal hayata liyabluwakum Allah ya yi duniya dan ya jarrabe ku Allah ma ala al-ardi zinatan lahu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya yi dan ya jarraba ku kuma a gaba yin jarraba ba za a fitar da result ba ba sakamako shikenan kowa kama gaban sa an yi wahalar banza kai ina Allah ba haka yake ba ba za ta yi ba duk wannan abin da ake yi cikin jaraba ake daki jaraba muke duk wannan abin da muke kai ko gudu tafiyar ka kasuwa dawowar ka gida tafiyar ka gurin aiki dawowar ka gurin aiki safara menene bacci duk cikin jaraba muke aka gama jarabawar to kuma za a fidda result aka fidda result kuma babu wani receipting ka ce za ka zuwa ka kuma zama a sake maka wata an yi an gama ba kari ba to shine Allah yake gaya maka bayan ya gama gaya maka halittar ka yayi ka to fa ba abin zai ka ba ay hasabul insan an yutraka suda alam yakun nutfatan min bani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mawta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ay hasabul insan an yutraka suda wai dan adam zaton sa kyale shi haka kawai a kyale shi sakaka alam yakun nutfatan min bani yumna da ba dugon bani bane da yake zubawa a mahaifa sun ba kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa sannan kuma ya zama jini gudan jini aka halicce shi aka daidaita halittarsa فجعل منه الزوجين الذكر والانثى الله سنيا شي دنجي بيو كلا بيو نمجي da mace alaysa zalika biqadir ala an yuhyi al-mauta yanzu wanda yayi wanda ba zai iya tayar da matattu ba shikenan sai halittar ku kun mutu shikenan kun mutu kai da kuke cewa inna illa hayatuna dunya la mutu wa nahya rayuwa ce kawai mu rayu mu mutu wato mu mutu ƴaƴan mu su tasu su ma su mutu su ma su tasu shikenan haka za a ita tafiya Allah ke san ba haka ba ne mu sani cewa waɗannan halitta da Allah ya mana ni'ima ce ni'ima ce ya samar da kai daga babu ya wadata ka da waɗannan abubuwa na halitta da ya maka duk abubuwan da ya sa maka wani guziri ne ya maka wata goma shi ne ya maka wata wadatawa ce ya maka dan ka gode masa dan ka gode masa don haka in ka gode masa ka samu kyakkyawan sakamako in ka gode masa ka ga mummunan sakamako amma dai dan wannan yayi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyiikum thumma ilayhi turja'un haka duk inda Allah subhanahu wataala yayi mana maganar halittar mu daga babu sai kaga kuma an yi maganar cewa fa zaka koma dan ka san cewa ba wannan ba ita ce gaya ba ba shi ne ƙarshe ba kakka ɗauka iyanar rayuwar take saboda haka rayuwarka gaba ɗaya abinda zaka yi sai dai ka gina duniyar ka baka tunanin koma amma koma ka wanda kuma can ne asalin ka can zaka koma inda ka fito amma ba zaka gina can din ba sai nan din kake ta fafutukar ginawa kana tarshe mutunci karshe ka je can ka ga fayo sai tsiya da mutunci gina Allah ya kiyaye anan ubangiji subhanahu wataala ya faɗi rayuwar dan adam da fitowarsa da kuma mutuwarsa daga mutuwarsa sai kuma tashinsa thumma innakum ba'da dhalika lamaytun thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun daga mutuwa sai aka faɗi tashi wannan ba shi yake nuna babu rayuwar kabari ba ko wata rayuwa a tsakiya tsakanin waccan ta farko da Allah yayi maka tace ta duniya da kuma ta ƙarshe ita ce tarahira akwai kuma rayuwar barzakh wanda ita ce a tsakankanin rayuwar kabari kenan bayan mutum ya mutu kafin tashin alkiyama wanda zai iya cewa ita fa mutuwa ai kowa ya san da ita ba wanda yake ƙaryata ta kowa ya san ana mutuwa tunda kowa ya san mutuwa ya ga mutuwa wani nashi ya mutu ma wani nashi ya mutu ya ga wanda wasu nasu ya mutu saboda haka abu ne wanda yake ba wanda yake jayayya akan mutuwa wanda za a ce yana buƙatar sai an kafa masa hujjoji cewa ana mutuwa kowa ya san wanda maqtu'u bihi ne amma tashin bayan mutuwa wannan akwai da yawa wanda suka ƙaryata ba su yarda za a tashi ba bayan mutuwa wanda alqur'ani yake magana su su ne kafirai su shirka a wancan lokacin ai ba su yarda ba sun yarda suna mutuwa amma bayan sun mutu a tashe su suna ganin ba zai yiwu ba amma mu duba alqur'ani da ya tashi maganar mutuwa din sai ya karfafe ta da ababan karfafa biyu wa aqidat guda biyu thumma innakum ba'da zalika lamaytuna ga inna ta karfafa zance ce ga lamun la mai ya tura shi ma ƙarfafa zance ne mai da daga su bi ne? ga kare ne? za ka shiga musulunci ne? kai ka sa kanka kokorin turo kai ce kai suka zo ka musulunta
a'a ni na sa kai ne
ba ti da sa ka kai ba ba matsa maka kai ba
babu
da zaɓin kanka ke so ka musulunta
haka
to zan faɗi abinda in na faɗa ka faɗa ka zama musulmi
to
ka ce ashhadu
ashhadu
an la ilaha
illallah
wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi shikenan ka zama musulmi daga yanzu abinda ka ce ka yarda cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai shi ake bautawa ka yarda da haka ko kuma ka ce ka yarda annabi muhammadu manzon Allah ne ka yarda da wannan
ko sallallahu alaihi
to wannan shine ya shigar da kai musulunci daga yanzu kai musulmi ne kamar kowane musulmi
haka
ba wanda zai fika a cikin musulunci sai wanda ya fika tsoron Allah
haka
duk wanda ka fi tsoron Allah ko da a cikin musuluncin aka haife shi ka fi shi a gurin Allah saboda ka shi musulunci baya bambance na farko da na sai da tsoron Allah a ya sunanka
David
to wani suna kake so
Yusuf
to saboda ka daga sunanka Yusuf kuma za ka je ka yi wanka ka kame bakinka har zuwa lokacin da za a yi buɗe baki ka zo kuma a yi sallah da kai daga yanzu ka samu wanda zai riga koyar da kai yadda za ka yi addini yadda za ka karanta Qur'ani Fatiha da ƙananan surori da yadda za ka yi sallah da tsarki da sauransu Allah ya baka sabati muna magana akan yadda Allah subhanahu wataala ya karfafi batun mutuwa da adatul tawfiq guda biyu. Thumma innakum lalle ku ba'da zalika bayan haka lamaytuna, tabbas masu mutuwa, lalle ku tabbas masu mutuwa. A kaidar larabci akan karfafi zance idan wanda yake magana da shi yana inkari, akan karfafe shi da ababen karfafa biyu ko sama da haka. In kuma shakka yake ta baba yake, akan karfafa maganar da abin karfafa daya. In yana inkari bai yadda ba, to sai a karfafa masa zancen da ababen karfafa sama da daya. A wannan jumlar ma salatu mu'akkidan da kuke da shi ba, na ma rage da na ce uku ne. Na farko inna, na biyu lam, na uku jumla ce ismiya. Jumla ismiya ta fi jumla fi'iliya ƙarfi, saboda ita tana nuna thubut, tana nuna tabbatar abu. To Allah yana maganar mutuwa, sai ya ƙarfafi zancen kai ka ce mutanen da yake magana da su ba su yi da za a mutu ba, sai ya ƙarfafa musu zancen da abubuwan ƙarfafa guda uku. Inna lam sanan jumla ismiya. Amma batun alkiyama kuma, wanda shi ne ma suke fahimtawa, ba su yarda da shi ba, suke taba ba, suke ganin ba hujja da take nuna za a tashi, sai ya karfafe shi da abin karfafa da. Thumma innakum yawm alqiyamati, sai ce tub'asu, ba ce la tub'asuna ba, ba ce la mab'uthuna ba. Jumla ce fi'iliya, sannan kuma aka kawo inna kawai, ba a kawo lamun ta karfafawa ba, wanda idan a tsari na ne ko kai mutane mun muke tsara magana, sai mu ce na farko ya kamata a bar shi ba wani karfafawa, tunda kowa ya san da mutuwa. Na uku, na biyun, magana tashi din nan ita ya kamata a karfafe ta, saboda nan ne wasu suke taba ba. Amma sai Allah ya akasi, sai ce innakum thumma innakum ba'da zalika lamaytuna, sannan da yazo magana ta shi ya masu ce thumma innakum yawmal qiyamati tubasa. To me ya jawo haka? Abinda yake nan an sa abinda malami suke cewa tambihi ne ga dan adam da Allah subhanahu wataala ya faɗa halittarsa da komai da komai. Kada ya gafala, kada ya gafala ya manta da mutuwa har ya zama kamar ma bai yarda akwai ta ba, saboda yadda duniyar za ta rufe masa ido, ƙirƙirarta zai ɗauke masa ido, al'amuran rayuwarsa za su shige gabansa har ma ya yi kamar ma bai yarda ana mutuwa ba. To shi ne Allah sai ya dawo da hankalinsa ta hanyar ƙarfafa masa maganar mutuwa da abubuwa, cewa akwai mutuwa tabbas ba, tana nan ba, kar ka gafala. Cewa ƙarshe ne za ka koma inda ka fito, sauran ƙara jaddada wa ɗan adam ne muhimmancin kada rayuwa ta ɗauke masa hankali har ya manta da maganar mutuwa. Wani shi ne abinda yanzu yake faruwa ga ɗan adam. Ɗan adam in yana wasu abubuwan sai kai da kanka sai ka ce kamar ba zai mutu ba, ko kamar bai yarda zai mutu ba, saboda wasu abubuwan da yake yi za ka yi mamaki a ce mutumin da ya yarda akwai mutuwa ba, akwai mutuwa gaba zai yi aiki. Daga ga wanda wasu ake hankoran satar kudin al'umma, misali a saci biliyoyi biliyoyi, abinda ba shi kansa in aje masa akai aka ce ka kirga su kai talisa su ba sai ya ba, in ajewa kai kace kai ta ci ga biliyoyin da ka aje maka kawai ka daina zuwa ko ina ita ci ba ci ne sai da shi da ƴaƴansa da jikokinsa da tattaba kullunsa da yihinsa ba ci ne wannan sai, amma ya sata kuma ka ji shi ana rigima da shi ana kokowa da shi a wuri can ma yana sa ya kara sata. To wannan yayi imani zai mutu, ya yadda zai mutu, ai kamar wanda bai ji abin mutuwa. To kaga ashe irin masu wannan tunanin ya kamata a ƙarfafa musu maganar mutuwa. Innakum ba'da zalika lamaytun. Za fa ku mutu tabbas tabbas. Kuma innakum yawmal qiyamati tub'athu sanan za a tashe ku ranar gobe kiyama. Saboda akwai sakamako. Ba haka rayuwa za su ba a banza ba. Za a tashe ku bayan an tashe ku kuma za a yi sakayya wanda ya mai kyau ya ga mai kyau wanda kuma ya mara kyau ya ga sakamako mara kyau Allah ya kiyashe ku. Lokaci yayi za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.